Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 16 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Wani tsohon komandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin da bomb da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar. Sojojin Iraki sun ce sun yi nasarar kame wasu daga cikin muhimman wuraren da suka hada da sansanin sojan sama da ke arewacin kasar da ake takaddama a kansu na birnin Kirku. Bayan fiye da shekaru 60, Austria tana kafa gwamnatoci masu sassaucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki. Bisa duka alamun kasar ta fara sauya alƙibla.
To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandaga sun sake kai hari a garin Inkidoro da ke karamar hukumar Basa da ke jihar Plateau har an samu hasarar rayuka da dama. Bayan haka za ku ji cewa ƙasar Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna ta fannonin ilimi daban-daban. Muna kuma ɗauke da rahoto akan taron faɗakar da 'yan kasuwa akan illolin yin smuggle da wata tawagar hukumar custom ta yi a birnin da magaran da ke Jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Wani tsohon babban komandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin bomb da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar. Muktar Robo, tsohon mukaddashin amin na Al-Shabab, ya yi wannan tur a yau Litinin lokacin da ya ziyarci asibitin Medina da ke Mogadishu domin bayar da gudunmawar jini. Ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunan bala'i. Ya shaidawa 'yan jarida cewa mutanen da ke da hannu a wannan ba za su taɓa shiga aljanna ba saboda suna zubar da jinin mutanen da ba su ji ba su gani ba. Babu wanda ɗauki alhakin kai harin bomb ɗin wanda shine guda ɗaya mafi muni da aka taɓa kaiwa a tarihin Somalia. Amma gwamnatin ƙasar Somalia da ƙwararru akan ta'addanci sun yi imani cewa ƙungiyar Al-Shabab ce ta kai wannan harin. Rundunar sojojin Iraki ta ce dakarunta sun yi nasarar kame wasu muhimman wurare da suka hada da sansanin sojan saman da ke arewacin birnin da ake takaddama a kansa, wato Kirkuk, har ma da tashar jirgin sama da kuma kamfanin mai da wasu wurare da kusa da birnin. Jami'an tsaron kasar dai sun sake karbe ikon wannan wurin ne daga mayakan Kurdawa a yau Litinin biyo bayan kiran da Prime Minister Haidar Abadi ya yi wa mayakan na gwamnati cewa su tabbatar sun tsananta tsaro a Kirkuk din. A cikin sakon da ya aike wa al'umma kasar, Abadi ya ce ya zame wajibi gare shi da ya ɗauki mataki biyo bayan kura'a raba gardama da ta ayyana 'yancin kai da yankin Kurdawan suka yi, wanda ya ce zai ɗora ga kasar bisa tafarkin rarrabuwa. Gidan talabijin na kasar ta Iraki ya bayyana cewa sojojin gwamnati sun samu nasarar karɗe muhimman wurare da ke lardin Kirku. Sai dai jami'an Kurdawa sun karaita wannan batu, amma dai sun amince cewa sojojin kasar na Iraki sun dake da goyon bayan sojojin sa kai sun samu nasarar shiga Kirkuk ne kawai, kuma suka karbe sansanin mayakan sama da kuma wasu rijiyoyin mai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Bayan fiye da shekaru 60, Austria tana kafa gwamnatoci masu sassaucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki. Bisa duka alamun kasar ta fara sauya alƙibla. Ganin ministan harkokin wajen kasar mai ra'ayin mazan jiya Sebastian Kurz ya ayyana kansa a zaman wanda ya sami nasara a zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai ba shi ikon zama shugaban kasa mai jiran gado. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta faɗa jiya Lahadi cewa bayan ta kusa kammala ƙidayar duka kuri'un na zaben jiya Lahadi, sakamakon ya nuna jam'iyyar Mr. Kurz da ake kira People's Party ita ce ke kan gaba da kashi 34.4. yanda jam'iyyar masu zafanci cikin kasa ko kyamar baki da ake kira Freedom Party ta zo na biyu da kashi 27.4 yanda jam'iyyar Center Left Social Democratic Party wadda take jagorantar gwamnatin Gamin Gambiza dake kawance da jam'iyyar People's Party take da kashi 26.7 sai kuma a wuri daya jam'iyyar hadin gwiwa ta kasar Venezuela ta sa kafa ta yi fatali da sakamakon zaben gwamnoni da aka yi a jihohi 23 a kasar kuma ta yi kira ga 'yan takara daga jam'iyyar adawa da su fito domin gudanar da zanga-zanga a manyan tituna domin nuna kin amincewarsu da wannan sakamakon a cikin jawabin sa mun na samun nasara a birnin Vienna Kurs ya yi kira ga magoya bayansa su yi murna yau amma shirye ya fara aiki a washegari a halin da ake ciki kuma gamayyar jami'in hamayya a Venezuela sun yi amince da sakamakon zaben gwamnonin 23 a duk fadin jihar da aka yi jiya Lahadi daga nan suka buƙaci duk 'yan takarar gwamna karkashin jami'iyarsu su fito su yi zanga-zanga kan tituna Shugaban yankin yan aware na kasar Spain ya na yankin Catalonia ya mayar da martani na wa'adin da aka bashi zuwa ranar Litini akan gaza ba da bayanin ko zai ci gaba da kokarin ganin sai yankin ya balle da kasar ta Spain ko kuma a'a da bisa dukkan alamu ya ce kokarin rikicin aware ya wuce inda ake tsammani gwamnatin kasar ta Spain ta baiwa shugaban yan aware Carles Puigdemont har zuwa ranar Litini ya ba da amsar me yake ciki kuma gwamnati tana buƙatar ta ji shin eh ko kuma a'a a cikin wasiƙar da ya faɗa wa Prime Minister kasar na Spain Mariano Rajoy cewa masu kokarin ganin awarin za su dakatar da wannan fafutuka har tsawon watanni biyu yace za su yi haka ne da niyyar ganin sun nemi sulhu da gwamnatin kasar biyu bayan kuri'ar ra'ayin jama'a da aka gudanar ranar 1 ga watan da ake ciki shugaban na yan aware ya faɗa a cikin satin ta gabata cewa a shirye yake ya ga cewa yankin na Catalonia ya samu yancinsa duk ko da yake ko ta ce kuri'an jin ra'ayin jama'a ya saba wa dokar kasa yan sanda a kasar Bangladesh sun ce wani jirgin kwale-kwale da ke dauke da musulmai yan kabilar Rohingya har su 50 domin ya tuntsure lokacin da suke kokarin tsallakawa daga kasar Myanmar zuwa jihar daga Myanmar a jihar Rakhine zuwa kasar Bangladesh kuma ya nutse ne a rafin Naf mutane biyar daga cikin su ruwa ya wuce da su daga cikin su akwai yara hudu kana da dama har yanzu ba a gansu ba mahukunta sun ce masu aikin ceto sun samu nasarar samu gawan wata mata guda daya da yara hudu kana sun ce mutane 21 sun tsira sama da mutane miliyan 1 ne yan kabilar ta Rohingya suka tsallaka bakin iyakar shiga kasar makwabciyar kasar wato Bangladesh cikin yan kwanakin nan
labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Biyo bayan dokar hana fita da gwamnatin jihar Plateau ta kafa a yankin karamar hukumar Basa da ke jihar Plateau, wasu 'yan bandiga sun sake kai hari a ƙauyen Kiduru har mutane da dama sun rasa rayukansu. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani.
Wasu 'yan bandiga sun sake kai hari a ƙauyen Kiduru yankin Irigoye da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Plateau, inda suka kashe mutane 27 ciki har da mata da ƙananan yara. Lamarin ya auku ne da asbahin yau Litinin kan mutanen da ba su da makamai kwanaki kaɗan bayan gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe a karamar hukumar ta Basa biyo bayan yawaitar kashe-kashe a yankin. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin yada labarai Mr. Dan Manjang ya ce lamarin ya kasance abin takaici saboda ɗimbin rayuka da ke salwanta a wasu sassan jihar.
An yi kisan jama'a wanda yawan su ya haura 20. Wannan ya zama abun takaici sosai.
Kuma al'umma na ganin kaman gwamnati na da sakaci wajen aiwatar da doka tunda dai an sa dokar hana yawo amma har yanzu ana kai waɗannan hare-hare.
Ba wani gwamnati da zai zauna yi murna wai cewa ana kisan jama'a. Ana hargitsi ana tarzoma kowa yana da haƙƙi a wannan batun ji da ya addabe mu
mutum inda ake cewa gwamnati shine ita take da hurumin tsaron lafiyar jama'a saboda yawancin mutanen nan da ake kashewa ba su da makamai sannan gwamnati ita take da jami'an tsaro wanda za ta iya ba su umarni su tsare lafiyar jama'a.
Idan kika duba wuraren da ake zuwa kai hari din nan, wurare ne wanda suke karkara sosai. Duk da haka jami'an tsaro an baza su yanzu gwamnati za ta yi tafiyarta a karamar hukumar basa domin a samu a kai isassu jami'an tsaro a wannan karamin hukuma.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumomin tsaron jihar Plateau amma hakata bata cimma ruwa ba. Shugaban matasan Irigwe Ayuba Cinge ya mun karin bayani kan yadda lamarin ya auku.
Sojoji ne kansu suka ce su zuwa guri da domin su samu su kara tare su. To sun kai biyaya suka zo ana zama sai da kawai Fulani suka zo. Sojojin da sun gan su kuma sai suka gudu. Sai su Fulani kuma sun samu abin da suka yi an kashe kusa mutum 25 a zo wanda aka kai su asibiti biyu sun mutu. Duka yara ma 27 wasu kuma sun ji rauni suna asibiti. A primary school ne ba na gwamnati an ce su zauna a gurin a tsare su da suka gan su a tsare
Na nemi shugaban kungiyar Meti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakare ya shaida mun cewa
to sai suka dauka jiya kan suka je suka ga yara suka dibi kayu kan guda shida mun kai komanda na da profit sun je sun dauka hoto da video na bata ma ya je dauka hoto sun da suka ga amma zai su ce Fulani ne amma ni ina kafadar maki ni amma sai na tsama mu yadda Allah na kaga local government Umar Dakare ina kariya ta wannan ba ba Fulani mu bane ni ina kira ta Fulani mu la fata kada su je te da su dauki doka an to bai kar gwamnati kai din kije zai ta kama wanda suka yi in an kama su a hukunta su.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Daraktan cibiyar raya al'adu da harkokin ilimi ta kasar Masar da ke Kano, Dr. Ibrahim Ibrahim, ya ce Masar za ta shiga tsarin haɗin gwiwa da Najeriya ta fuskar musayar fasaha akan hanyoyin bunƙasa ilimin kiwon lafiyar jama'a. Musamman ilimin yaya mata. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwarana da ƙarin bayani.
Dr. Ibrahim Ibrahim wanda ya zanta da muryar Amurka dangane da bukukuwan ranar ilimin yaya mata ta duniya da aka yi makon jiya, ya ce Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna a fannonin ilimi daban-daban, hususan bangaren ilimin yaya mata da na kiwon lafiyar al'umma.
The future collaboration nowadays between Egypt and Nigeria in the field of education, going to exchange experience and exchange ideas, how to solve the problem of each countries in the field of all types of knowledge and all fields of education.
Yace hadin gwiwar tsakanin Nigeria da Masar zai mai da hankali ne wajen musayar ra'ayi da fasaha kan hanyoyin warware matsaloli da kalubalen kasashen biyu a kowanne fagen ilimi. Musamman la'akari da cewa Najeriya na da muradin karfafa fannin ilimin kimiyyar kiwon lafiya da sha'anin harhaɗa magunguna.
Especially the Nigerians are actually strengthened on the medical education, especially pharmaceutical education, dentistry education.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da cibiyar nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar Bayar Kano ta shirya taron faɗakar da iyaye kan muhimmancin ilimin yaya mata a ƙarshen makon da ya gabata. Professor Aisha Abdul Ismail ita ce director cibiyar.
Ita ƴa mace ita ce za ta zama uwa. Wace kuma uwa ita ce makaranta ta farko. Tunda haka ne ko ya kamata a ba ta duk taimako da duk karfafawa inda za ta iya rike makarantar ta da kuma bunƙasa wannan makarantar yanda za su zama sun zama masu amfani a al'umma. Saboda haka shi yasa muke ganin wannan ba majalisar ɗinkin duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba, mu ya kamata mu tashi mu yi wannan maganar mu yi an karar da mutane cewa ƴaƴa suna da muhimmanci, ana buƙatar yara a sasu a makaranta. Wani sa'in dalilin da zai sa su a makaranta dalili ne mai ƙwari. To kaga a nan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin ta yi wani abu a kai. Wani sa'in dalili ne rarrashi. To amma kuma rashin ma kala-kala ne. Akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta, amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin.
Shi kuwa Dr. Mekana Madaki na sashen nazarin halayyar ɗan adam jami'ar Bayar Kano cewa ya yi rashin ba da ilimi ga yara musamman ƴaƴa mata na haifar da fitina a cikin al'umma.
Yara sukan tashi ba a maida hankali kan ilimin su da tarbiyyar su da rayuwar su ba, wannan yakan sa su fita su yi wata watan garidiya a titi, kuma su zama sun zama hadari ga al'umma in ba a sa'a ba su shiga cikin miyagun laifuffuka ko halayya wanda za su haifa mana da abubuwan da ba ma fata. Abin da za mu yi a dunkule shine al'ummar da a ɗaiɗaikun mu da rukunan al'ummarmu da ƙungiyoyinmu a unguwanninmu da shugabannin gargajiyarmu da hukumomin mu haɗu mu ce wannan abubuwan muke so ya samu raguwa.
Dokta Mai Kana Madaki kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Hukumomin kwastam na ƙasa sun himmatu wajen yaƙi da ayyukan su mogal a jamhuriyar Niger, yayin da wata tawaga ta Ghana da 'yan kasuwa da ƙungiyoyi daban-daban don faɗakar da su akan illolin yin su mogal da kuma dokokin ƙasa tare da jin ra'ayoyin 'yan kasuwar. Ga rahoton Tamar Abari.
Wata tawaga ta hukumomin kwastam ko kuma aduan da ta fito daga babban birnin Yamai ta Ghana da 'yan kasuwa, ƙungiyoyi daban-daban na jiha da magana da sauran al'ummar gari don waye kan al'umma game da illar sumoga, ɗaukan kaya da dai sauransu. Bayan muhawara da aka yi ta tabkawa, jama'a sun ba da ra'ayinsu kamar haka.
Wannan magana da aka kawo tana da kyau, to amma ma'aikatan duan ne suka yi kaɗan ana. Duwane yanzu a nan garin wanda koda an ce su je su tsare titi sun tafi ɗan kaɗan ne ba su da yawa. Kamata a nemo ma'aikata in ana so a rage sarande ko a rage wani abu, a ƙaro musu ma'aikata wanda za su zo su tsare musu hanya.
Wannan kaya da suke zauwa in transit ne wanda za su je magariya su wuce. In aka ce aka kura ma 'yan kasuwa su ba motoci na nan su kai boda ko su kai wannan boda da ja, kuma su ma 'yan kasuwa an takura su.
Ka zo da kaya, mun ji sun ce inda za a ji zonda transit ka ɗauko ka inda zai wuce ya shiga Nigeria nan za a ma formality. Mun gamsu da haka tunda haka ya yi daɗi, saboda kenan kowa yana ganin kowa.
Ya kamata a gani a yi raguwar ɗin kuɗin zuwan jadawa na ma a duba na injina a rage shi.
Laftana Kanal Muhammad Yakuba, babban birgediya ne na ƙasa na Duan, ya yi bayanin matsayin kayayyakin da ake kawowa da kuma yadda ya dace 'yan kasuwar su yi.
Kaya da ake shigowa da su cikin ƙasa, kaya iri biyu, da kuma kayan da ake cimma merchandise a Lagos kira su, kuma kana iya ko komi ba sai ka tambayi wata authorization ba, dan an ce kowa ya kawo su, wata sukari, wata hulawa, wani wane ne, wannan duka mun san su. Da kuma abinda kundi na Duan ya ce ma merchandise kuruke. Me ake ce merchandise kurbi? Kaya ne wanda baka iya shigowa da su cikin ƙasa hatta baka tambaye wata authorization ko kuma sab an haramta shigowa da su. Za da bada example misali. In ka dauki kamar kwaya, ka dauki kamar bindiga, wannan kaya ne wanda an haramta baka iya shigowa da su cikin ƙasa. Da kuma kaya wanda aka haramta mai ba haramta kwarai aka musu ba, in ka dauki authorization kana iya shigowa da su cikin ƙasa. Su magani, su essence da kuke gani, ba hanga ba a yi essence. Essence da kuma reglementation ta ƙasa wadda ta yi ka'ide shi, ya ake zumar shi, ya ake tono shi, ya ake shigowa da shi cikin ƙasa. Don wannan sector reglementation, in kana iya shigowa da ƙasa essence sai ka tambaye authorization sai kuna fa license da importation. In transit ne za ka yi da shi na ƙasa sai ka tambaye license na transit da ƙasa ka wuce da shi. Kamar ka kashi daga wata ƙasa ka ƙetare ƙasar ka wuce. Kamar yadda gwamnatin jiha ya ce mu, Duan da mu dukan ku har da ku za mu ɗauki mataki wannan banda ma wani problem na economy da na kwatanta su tu saboda problem na security.
Adamu Halidu shi ne darakta na hukumar sufuri a nan jihar Jamagaran, kiraye ga hukumomin Duan da su yi aiki da yarjejeniya na Yomuwa da kuma na ECOWAS.
Lalle program ɗin Duan akwai mu da matsaloli saboda convention ɗin da gare mu na CDAO da convention ɗin da gare mu don kwale zakwar na Yomuwa su ya kamata Duan ta aiki da su.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Jamagaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan har kuna biye da shirin sau da kafa, za ku iya tuna cewar shirin ya karɓi bakoncin Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar Kwadugo reshen jihar Kaduna, kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance, wanda muke ci gaba da tattauna mahimmancin ilimin manya, magidanta da iyaye mata a cikin gidajensu. Tattaunawar ta yi daidai da irin tsare-tsare da ake da su na ilmantar da manya da ba su samu damar zuwa makarantar primary ko secondary ba a lokacin yarintarsu a ƙasashe da suka ci gaba kamar ƙasar Amurka. Masana na ganin cewar wannan ita ce hanya ɗaya tilo da al'umma za su bi don magance matsalolin rayuwar yau da kullum a tsakaninsu. Idan har manya maza da mata kana da ƙanana sun ilmanta.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe ki ama.
Wace rawa kake ganin wannan ilimi na manya na taka wajen sai ta lamarin ilimin da ake ganin ya tabarbure a wannan ƙasa?
Wato wannan ilimi na manya ba ƙaramin rawa yake takawa ba musamman a lokacin na siyasa nan. Idan ka duba zaka ga yawanci ɗan bangar siyasa nan da ake kuka da su za ka ga cewa matasa ne wanda ba su ilimi ba, waɗansu ko firamare ma ba su yi ba, ba su kuma san amfani shi ba, amma a ta wannan bangaren ne ake wayan musu da kai cewa wannan da zaka je kana mishi ihu sai yayi ko kuma ka bada ranka domin ka kare shi, kai ma ka isa a yi maka wannan abu, an ta hanyar da za a yi maka shi ne kawai ka zo ka zauna ka samu ilimin sai ka je ka gogaya da kai da shi. So kaga idan aka samu wannan abin ya faɗaɗa kenan za a samu raguwan matsalolin da ake da shi na ƴan bangar siyasa wanda yake ko ina yanzu shi ake kuka da shi, sannan kuma da tawa wanda yake ba su ba ilimin da muhimmancin da ya kamata za su sami natsuwa da cewa ya kamata su ilmanta, saboda haka duk wani wanda zai taso a ƙarƙashin su a gidansu yaransu jikokinsu da sauransu za su tabbatar cewa shi ma ya bi harkanan na wajen neman ilimi, domin su ba su ba yanzu ne suke gane amfaninta. To kaga tun daga nan an fara rage ra'ayin da ake samu na ƙin tura yara makaranta, domin ka ilmantar da shi su iyayen yara wanda suke da ra'ayin can-can da na cewa wannan ilimin babu abin da zai bayar, to ka ba su ka jawo ra'ayinsu ka nuna musu amfanin abin kuma sun karba sun kuma ga amfanin abin, saboda haka duk wani wanda zai taso a within environment ɗinsu za su tabbatar cewa ya kamata sun tura shi wannan makaranta na primary ya je ya samu ilimin da ya kamata ya samu, ba kamar yanda su duk da ana ba su wannan opportunity din amma ba haka aka su ba, so saboda haka kaga an samu karuwa za a samu karuwa wajen jajircewa wajen ganin cewa an ba yara ilimin da ya kamata su samu tun suna yara ba sai sun kai lokacin da ilimin da za su samu sai dai dan su da kansu kawai ba.
Idan aka ce yanzu an baka biro takarda a matsayin ka na wanda ka dade a wannan bangare ka rubuta shawara da kace ganin za a iya bi ta zama hanyar da za a samu a magance matsalolin da ake gani a ilimi a jihar Kaduna ko wannan ƙasa baki ɗaya, menene takaitaccen bayani da zaka bayar inda zai taimaka?
Wato na farko dai shine inganta koyarwa ta hanyar ba malaman da suke koyarwa abin da ya kamata a basu. Na biyu shine wannan ilimin da ake bayarwa yafi wahala kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske, domin wahalan shi shine waɗannan mutanen kai kake bin su kake so lallalle ka ba su ilimin nan domin ka san amfanin yin haka. Na ɗaya, idan ka ba su ilimin ba za ka samu matsala wajen ilmantar da yaransu ba, sannan kuma ba za ka samu matsala wajen inganta rayuwar ungwan da suke ba, so saboda haka nauyi ne akan ka je ka same su. So idan ko za ka je ka same su ne ya zama na wajibi duk wani abu da zai kawo matsala wanda zai sa su fara tunanin kai ni ba zan iya ba ko kuma zan iya ba sai a kawo da shi, kaga kayayyakin da ake amfani da shi musamman littattafan su na rubutu, fensunan da su da su rubutu da shi, wannan ya zama na cewa akwai isassun kayan aiki, sannan kuma hatta shi wannan bangare na koyar da sana'o'i ya zama na cewa kayayyakin da ake badawa din ya zama na cewa ana bayar da su isassu yanda al'umman da suke wajen ta su amfana sosai domin akan san lokaci yanzu akan samu yanayi wanda yake kayayyakin da su lalace kudaden gyara su sai an dauki lokaci kafin a samu a gyara sannan al'umman su su gaba da gudanar da koyon sana'a sannan kage shi ta wannan idan ka bayar da wannan shi ma ka rage sama maza domin idan yau aka ce an samu wanda za su runga za su koyi sana'an za su je su ci abin da za su ciyar da kansu da iyalansu kaga nan ma ka rage tashin hankali al'umma wayannan mutane da suke ayyuka ko da yaushe suna amfanan al'umma idan ka ba su ilimi ka inganta al'umma kuma ka inganta aikin su musamman jibobin keke napep din nan da kuma masu yin da suke musu karar mota zaka ga wani lokaci maganganun da zaka ji kai ka san cewa akwai matsala to amma idan ka ba su ilimi suka san cewa duk maganar da za su yi ya kamata su yi shi a ilimance ne to za a samu sauki musamman ga su kansu jirgin wajen hurdan su da jami'an tsaro da kuma bin ka'idojin hanya
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji kashin karshe na tattaunawar mu da babban bakon namu yanzu kuma a madadin bakon namu Comrade Shehu Muhammad daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jihar Kaduna muna mika godiya ta musamman ga duk ilahirin sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wanda ta bada umurni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don mu zan miƙewa
madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma akan abubuwan da suka shafi abinci taken ranar ta bana shine kawar da yunwa a duniya akan batun abinci yau muke so mu ji ra'ayoyinku a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai mun ji daga gare ku kafin mu yi sallama ga takaitattun labarai
wani tsohon babban komandan kungiyar al-shabab ya Allah wadare da mummunan harin da ya kashe mutane akalla 276 a ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Muktar Robo tsohon mukaddashin Amir na al-shabab ya yi wannan turni a yau Litinin lokacin da ya ziyarci asibitin Madina da ke Mogadishu domin bayar da gudunmuwar jini ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunan bala'i ne yan sanda a kasar Bangladesh sun ce wani jirgin kwale-kwale da ke dauke da musulmai yan kabilar Rohingya har su 50 domin sun ya nutse da su domin lokacin da suke kokarin tsallakawa zuwa Rakhine zuwa kasar Bangladesh mahukunta sun ce masu aikin ceto sun samu nasarar su samu gawo mata guda da yara hudu kana sun ce mutane 21 sun tsira sama da mutane miliyan 1 ne dai yan kabilar ta Rohingya suka tsallaka bakin iyakar shiga makwabciyar kasar Bangladesh a cikin 'yan kwanakin nan tserewar da 'yan tsiraron al'ummar ke yi ya zame dole biyo bayan afka musu da sojojin kasar ke yi bayan wasu 'yan ta'addan kabilar da Rohingya suka kai wa sojojin hari a wani lokaci can baya rundunar sojan Iraki ta ce dakarunta sun yi nasarar kame wasu muhimman wurare da suka hada da sansanin sojan saman da ke arewacin birnin da ake takaddama a kansa wato Kirkuk amma har ma da tashin jirgin sama da kuma kamfanin mai da dai wasu wurare da ke kusa da birnin
masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe